kun san tantabara tana da basira yanzu idan ka siyo tantabara daga jeke da fari ko daga bolare ko daga kumbiya kumbiya ko yarwa gana ka dauko ta ka kawo ta anguwan nan to idan aka sake ta za ta iya gane inda aka dude ta ta iya komawa shi yasa in za a kai ta wani wuri in ba a so ta dawo sai a sa ta a kwali a rufe a mata ba dudubi to yanzu ba ta gane an sha kwana nawa aka yi ina aka ji shi yasa ake sa ta a cikin kwali saboda ka shi yaro da yake cewa zai tashi wato tsuntsun da ke cikin kwalin zai tashi shi ko jami'in tsaro da aka ce zai tashi me ake tsaro ya tashi bom shi yasa ya take shi a cikin garin Kaduna mota ta ɗebo jami'an tsaro da bindigogi ana waiwai sai ga wasu matasa akan mashin a guje da wata leda sai suka jefa a cikin motar kawai sai a ga wata leda da wasu ƙurulai ta faɗo cikin mota wallahi kamin motar ta gama fakin duk ba kowa a ciki kowa ya firko daga sama direba ya samu ya fakin duka aka watse aka je to a ji a ɗauko anti-bomb squad aka zo suka fara auna-aunacin daga nesa an ɗaure kyalle ɗoriyar babu mai matsuwa kusa da wuri da haka da haka har aka iso da aka kwance leda sai aka ga albasa shi a ciki a shi wasu daga daru yara ne suka sa albasa a cikin leda suka zo suka jefa musu leda da albasa a cikin mota to wannan abin da zai gwada muku shine zaman lafiya shine abin da yafi komai muhimmanci wannan dalilin da yasa da aka zo yin sulhu da biya duka ka'idojin sulhu zalunci ne ba gaskiya a ciki an zalunci musulmai ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga su yi hakuri da wannan babake ne da aka yi don a samu zaman lafiya ya fi alheri wa da'awa akan a ci gaba da rikici kuma da aka dan samu wannan zaman lafiyar da bai wuce shekara ɗaya ba yaduwar da addinin musulunci a wannan shekarar guda daya ya fi yaduwar da musulunci a cikin shekaru masu yawa saboda shi musulunci sai an zauna lafiya ya fi yaduwa domin ideology ne da ake karantar da shi karatu kuma ba a yi shi ma balle a gane shi sai ana zauna lafiya shi yasa za ku ga ni'imomi da Allah ya yi wa Qurayshawa suna da yawa amma ba ni'imar da Allah a Qur'ani mai girma ya kai wa Qurayshawa gori a kanta kamar ni'imar zaman lafiya daga cikin ayoyin da suke tabbatar da haka Allah maɗaukin sarki yake ne lafi Quraysh
بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
قرآن يساك يتشير أولم نمكن لهم حرما آمنا
أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون
Allah madaukin sarki irin wayannan ayoyi da yake nuna zaman lafiya da Qurayshawa suka samu suna da yawa a cikin Al-Qur'ani mai girma daga cikin Allah ya ce fa liya'budu rabb hadzal bait Qurayshawa su bauta ubangijin wannan daki wani daki ne wannan shine dakin Ka'aba da wannan ne malamai suka ce kaji kaida tauhidi kenan Ka'aba ma ba a bauta mata wace bautawa dakin ake bautawa Ubangijin ɗakin ake bautawa ba ɗakin ba Ka'aba ba bautarta da za ka je ɗakin Ka'aba ka yi sujada ka yi sujada ne wa ɗakin ko ka yi sujada wa Ubangijin ɗakin ka yi sujada wa Ubangijin ɗakin shi ya baka umarni ka yi sujada a wurin kaman an tambayi Allah ya Ubangiji saboda wani dalili sai Ubangiji ya ce Ubangijin nan da aka ce shi kadai za ku yi sujada shine fa allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf shi ne wanda ya ciyar da su daga yunwa sannan ya amintar da su daga tsoro. Malamai suka ce wannan su ne manya-manyan ni'ima da ƙasa take samu. Duk ƙasar da ta rasa waɗannan ni'imomi guda biyu, to wannan ƙasa ba ƙasa ce ta zama ba. In ka samu damar tattare naka yau naka tattare ka ƙara gaba. Wasu abubuwa ne guda biyu. Abu na farko shi ne peace security da food security. Ƙasa lallai zama akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar yadda Najeriya take a da. Idan ana zafi ka samu mutane kofar gida ko ina an fito da tabarma, wasu garuruwan har da mata ba kowa abinda zai faru. Ta yanzu fitar da tabarma ka kwanta a kofar gida. Wasu wuraren cikin gidan ba zai kwantu ba balle kofar gida. Abu na biyu a samu security na abinci. Ya zama babu yunwa a ƙasar, kowa zai iya samu abinci sau uku a rana ya ci. Wannan ni'ima ce da Allah ya yi wa garin Bakka, kuma har yanzu ni'ima tana nan. Har yanzu idan ka je ka garin Bakka, ɗan Makka abinci bai cikin ajar da shi. Babu wanda bai fi ƙarfin abinci ba. Ba kuma abinci garau-garau irin wanda kake ci ba. Dan Makka, dan Saudiya, ba wanda bai fi ƙarfin da safe ya haɗa shayi ya jiye gungunin madara a fasa mai kwai kamar guda bakwai in zai iya cinyewa da ɗumimin biredi da wata ƴan miya da ƴan kaji-kaji a ciki. Ba wanda ba zai iya wannan ba. Ba dan Saudiya da rana ba zai iya cin shinkafa da kaza ba. Babu shi. Babu ɗan Saudiya da daddare ba zai iya cin wannan ba, da ƴaƴan itatuwa babu wanda ba zai iya wannan ba. Ba ɗan Saudiya da ba zai iya sayen juice ya sha ya gama cin abinci ba. Allah ya wadata ƙasar da abinci. Shi yasa za mu je aikin hajji, mutum miliyan uku da rabi su taru a garin Makka, amma ko kaza ba za ta ƙare ba balle ruwan sha. Ko kaza ba za ta ƙare ba. Sai dai ku ci ku gaji ku baro ta can. Abu na biyu zaman lafiya, ko karfe nawa na dare, amma fi tafiya da daddare. Tafiya da ranar ƙauyenci ne a Saudiya, sai da yaushe sai da daddare. Baka tsoron kowa sai Allah. Muna garin Jidda tare da iyalina, mun sauka wani hotel Crown Plaza, mun shiga cikin garin Jidda, mun dai wasu sai mun dawo hotel. Tana da waya iPhone sai ta manta wayar a cikin tasiri da ta kawo. Ba mu gane ba sai da muka shiga ɗaki sai muka ga babu wayarta. Na ce na kika jefar ta ce cikin motar da ta kawo min nan. Na ce kin tabbatar? Ta ce na tabbatar. Dan bayan na shiga motar na ɗauki wayar na yi amfani da ita. Sai na ce mata ai ba za ta bata ba. Ta ce ba za ta bata ba wannan ka ai murin gobe kaddara. Mace a Najeriya ake wannan. A nan kaddara mai kyau ce. Mu je mu yi rahoto a reception na hotel. Muka sauka na je reception, na ce iyalina ta manta wayarta a motar da ta kawo mu. Tafi ce kawai muka ɗauka a cikin gari. Iya abinda suka tambaye ni shi ne motar da ta kawo ku ta shigo cikin hotel da ku ko a wajen hotel ta aje ku. Na ce a sai da aka buɗe gate na hotel muka shigo. Bakin kofar reception a nan ta yi parking muka sauka. Sai aka ce za ka iya gane ƙarfe nawa sanda ku gazo? Na ce zai iya zama kamar daidai lokaci kaza. Abinda aka ce to shi kenan ku koma ɗaki za a kawo muku wayar. Na ce ban gane za a kawo mana wayar ba. Da muka koma ɗaki, wallahi in Allah ya daba minti 40 ba sai muka ji ana kwambata kofar ɗaki. Ina buɗewa sai ga ma'aikacin hotel dan sun karɓi lambar ɗaki mu daga ƙasa. Ina buɗewa ya miƙo mu waya, nace an ganta ne zai gode shi har ya juya kama hanyar sai ya tafi. Sai nake tambaya sai kace wani ifritun minar jinda aka tura ya dogo yaya kai haka. Sai suka ce ai abin da yasa muka tambaye ka motar ta shigo da kudin ciki domin mu san wace kyamara za mu duba. Kyamarar da mota ta shigo ciki ko bata shigo ba daga waje ne mu duba kyamarar da ke daukan waje. Abin da yasa muka tambaye ka za ka iya gane kirda don time din da kuka shigo? Na ce ina jin daga karfe kaza zuwa kaza dai haka ne muka shigo. Saboda sai mu dubi kyamara zuwa wannan lokacin duk motar da ta shigo nan to kyamara za ta ɗauki hoton lambar motar. Saboda muna dubawa muka ga daidai wannan tafin ga motar da ta shigo ga lambar motar na ɗauka ga kun fito daga cikin motar kun shiga cikin motar. Iya abinda muka yi muka kira hukumar 'yan sanda muka ce akwai mota mai lamba kaza ta kawo fasinja a hotel din mu fasinjan ya manta waya a cikin motar shi dai ne mai ba sa manta wayar ba. Daga nan jami'an tsaro suke broadcasting wa dukkan direbobin da suke aiki a wannan ta hanyar hukumar su ta direbobi a minti biyar kowane direba da ke cikin Jidda wanda tasi yake yi yana cikin rukunin waɗannan ya samu saƙon mota mai lamba kaza an manta waya a ciki direban duk inda yake tsaya ya duba in ya gani walforu da gaggautawa ya kawo ta hotel kaza. Direban ya tsaya ya dudduba yana ba su labarin cewa sai da duba sit din baya sai ga wayar ta faɗi haka tana karkashin sit nan take ya dauko aka yanke abin da ake aka cika umarnin doka aka zo aka kawo duka cikin minti 30 zuwa 40 an gama harkar wayar ma ta dawo dubo. Idan a Najeriya ne ba waya ba ko ita matar ta wani wayar aka dauke ba za a gano ta wannan lokacin ba. A irin nan ne dan adam ke rayuwa ya ji cewa rayuwa yake yi bai da taraddadi bai da tsoron komai saboda ya samu kwanciyar hankali. Shi yasa Allah ya ce awalam numakkin lahum haraman amina daga gurin da Qur'ani yake yi wa Qurayshawa shine ya zaunar da su a wannan harami amintacce shine harami na ina harami na Makka. Idan Allah yana so ya yi wa ƙasa uquba abinda yake farawa da shi shine dauke musu zaman lafiya. Allah ya ce wa daraba Allahu masalan qaryatan
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
الله فقط يقول لك كيف يضرب الله مثلا قرية الله يبقى مثال وتع القرية ولا القرية التي كانوا كانت قرية الله التي كانت آمنة مطمئنة دا القرية أمن تتشيا دا تكيزونا لكي عجل الله فقط يقول ai wannan lokacin da zaka tashi tun daga Lagos har ka shiga garin Maiduguri baka tsoron kowa sai Allah sai da ka tsoron mota ka tafi fashi zaka tashi tun daga Sokoto har ka shiga Port Harcourt baka tsoron kowa sai wa sai Allah ai wannan lokacin kasa na zuwa lafiya ba san me ake cewa tashi hankali ba san kidnappers ba san Boko Haram ba san bandits ba lahiya kalwa ake zaune kanat aminatan mutma'innatan. Allah ya ce ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan alqaryah kuma arzikinta yana zuwa mata a wadace daga kowane wuri. A yi lokacin da Najeriya arzikin ba san ya za yi da shi ba, ba san ya za yi da shi ba, amma tara kudin ba san me za yi da su. A yi lokacin da idan ka ba da naira daya za a baka dala Amurka biyu, dala Amurka na biyu kuma a baka dan canji. Yau idan ka bada in za ka dala Amurka daya sai ka tara nairorin Najeriya naira 1,000 da wajen 500 a baka dala Amurka kwara daya. Nisan ya fi nisan tsakanin sama da ƙasa. Yafi nan. Yau 'yan Najeriya masu samun abinci su ci su ƙoshi sau uku a kowace rana su ne kashi 20 cikin 100. Kashi dawa? 20 cikin 100. Kashi 80 ba wanda yake cin abincin da ya kamata a ci ba. Da safe zai samu waina da miya, ko ya samu koko da kosai, ko ya samu ɗumame da kunu, ko ɗan wake da mai da yaji a haɗa shi da kan ɓarawo, amma dai zai cika cikin sa ta tile ƙoshi. Da rana zai samu ƙato da lage ya cika cikin shi, ko ya samu tuwo ko dafa duka, da dare zai samu tuwon samiyar kuka ya ci ya ƙoshi. Ya ƙoshi da safe, ya ƙoshi da rana, ya ƙoshi da dare. Ba yi magana ya samu ƴaƴan itace ba, ba yi magana abinci balanced diet ba ne. Don a ƙa'idacin abinci ta duniya, idan shinkafa ce za ka ci, to ana so shinkafa ta zama ita ce 1/3 na abincin. Wanda ita ce ƙa'idar lafiya, 1/3 na abincin. Nama shi ma ya zama yawansu zai daidai yawan shinkafar, shi ma 1/3 protein kenan. Sannan sai ganyayyaki da za a musu haɗi na musamman, su ma su kai yawan shinkafar 1/3. To nan da shinkafar ba za ta maka illa ba. Su waɗannan idan suka haɗu suka murzata suka yabutsa ta, sai su baka dukkan sinadaran da kake bukata, ita kuma ta baka ƙarfin kuzari da kake bukata. Wannan shi ne ƙa'idar cin abinci. To ba bi wannan ba, sannan kamin ka ci abincin kuma ana so ka samu ƴaƴan itace ka taɓa, ba wai bayan ka gama cin abincin ba. In ka gama cin abincin kuma ba ruwa ake so ka sha ba, ana so ka ɗan samu green tea ko Earl Grey ko chamomile ko shi ne akalla ka ci dubuwansu. Ai, banda ci dubuwansu ba a ƙara cin abincin duniya mai ba da balansu sosai ba, mai ba da balansu sosai ba. Kuje manyan, kuje rasora a waje, sai ku zauna ku hudu misali a Ingila, ku ci abinci a kawo muku lissafi £200. £200 da sai ka kawo ba wani kuɗi ya sa kai kara-kara ba, duk naira 2,000 ne. £200 ya zama nawa? $400. Wannan babu almubazzaranci a ciki. Kun ci naira 400, kun hudu kowa ci ne naira 400. To a zama daya, to mu yanzu akwai wanda albashin nasa ba bai kai 400 ba. Akwai wanda shi ka bashi naira 400 yanzu, inda yana da shinkafa da 'yan masararsa, to wannan watan yana ga kasan lame shi. Wannan 400 za a yi kokowa da ita zuwa ƙarshen wata. Oh, shi ba wanda mai dama-dama ne. To kashi 20 cikin 100 da ke samu abinci, sauran kashi 80 daga N101, sai N011 sai N110 da N001 da N010 da N100 ka in tai zafi ba akwai N000 ba akwai su a Najeriya. Ana sallah a masallaci wani dattijo ya fadi hankali ya tashi aka dauke shi kamar zai mutu aka ce maza aka kira likita aka zabura kamin aje kira likita sai wani ce to kamin likita ya zo shagon da ana saida daban mafura irin ta roba a karɓo masa ko roba guda ɗaya fara gwadawa sai wani abu shi dalar rufe mutane baki ana magana ne bori gida kana magana ne bori safara bari na fiye ce ku sara ya wuri da ku da ba ne 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 ku saurari shawarar mutum da ta da ke kuwa ga ake da aka wasu wata karamar jarka ta fura ya shige sai miki so idan Allah zai turo wa jama'a bala'i kun ji abin da yake samun su gagarin nan kanan qaryatan aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin amma maimakon su gode wa Allah fa kafarat bi an'amillah sai suka butulci wa ni'mar Allah kalmar kafirci a wannan aya tana nufin butulci suka ki su gode wa Allah suka yi wa Allah butulci babbar hanyar yi wa Allah butulci muna fada ba mu sani ba ba abin da ke fusatar da Allah kaman Allah ya maka ni'ima kuma sai kai amfani da ni'imar ka saba mishi to ba mutunci wajen ubangiji kamar wannan kana tafiya da kafa Allah ya ji tausayin ka ya baka mota wai kuma sai ka dauko ba tabban za a cikin motar ga wani liman ne ba ko da yana tafiya da kafa bai da koke ki kai Allah ya girmama kai dauke kai dora ka akan mota wai yanzu kuma da motar za ka yi amfani kuma ka saba wa Allah da Allah mafi yawan bane ma mata a Najeriya masu motoci ne kuma safiya da kafa fa kafara bi an'amillah kenan Allah ya baka waya handset babba mai tsada wani ya fama da Nokia yana dore ta da rubali in ta fadi kasa sai yayi kamar minti 30 ana tattaro ta ana kokarin daurewa ana gwadawa a ga za ta anza ko ba za ta anza ba amma mai uku kai amfani da wayar wajen biyayya ga Allah sauraron Qur'ani koyan hadisai da abubuwa masu amfani kuma sai zaman har yanzu wayar da ita zaka amfani Allah zaka sabawa wannan shine fa kafarat bi an'amillah Allah ya ba arziki kai daraja cikin mutane ne ba ko kai amfani da arzikin ka nemi aljanna ka kyautata wa al'umma kuma da arzikin zaka amfani ka sabawa Allah shine fa kafarat bi an'amillah to ya Allah yayin da wannan alƙarya Allah ke fa azaka Allahu libasal ju'i wal khawf sai Allah ya dandana mata tufafin yunwa da tufafin tsoro me yasa aka ce aka dandana musu tufafin yunwa da tsoro yanzu da ka ji mutum daga nesa kamin ka gane mutumin nan kan dan ladi ne ko dan asabe ko alhaji na Allah me za ka fara ganewa shine farar riga ya sa ko baka ko bulu haka ne sai ka fara gane tufafin da ya saka kamin ma ka gane mutumin wane ne tufafi shine yake fara ba mutum identity idan aka hage shi daga nesa to su waɗannan mutane da Allah ya turo musu yunwa da tsoro suka shiga bala'i idan ka hangi mutum daga nesa kamin ka gane wane ne sai ka gane mutumin da cikin yunwa yake kamin ka gane wane ne sai ka gane cewa a firgike yake shi ne ma'anar fa zaka Allahu libasal ju'i wal khawfi kamata mai Allah saboda mai kafa su wannan ya Allah Allah ya ce li namu talil malaman kana suka ce ba da banza ba ma haka Allah ya musu wannan ba sai Allah ya ce bima kanu yasna'una sai aka amfani da ba'u sababiyya Allah ya ce an musu wannan ne saboda abin da suka kasance suna aikatawa a wajen ma'ana tana bada ma'ana irin talabu talil wato abin da suka kasance suna aikatawa shi ya jawo musu ya jefa su cikin wannan bala'i Allah ya gafarta mana abinda nake so in gwada mana shine farko abinda dan adam yake bukata shine zaman lafiya bayan ya samu kwanciyar hankali abu na biyu shine abinci eh abinci da me zaman lafiya a lokacin za a samu damar bautar Allah madaukakin sarki wannan abubuwa guda biyu su ne muka rasa a Najeriya su muka rasa a Najeriya wanda ya fi hatsarin rashin zaman lafiya dan in ba zaman lafiya abinci ba za ka yi shi ba za ka yi me ba ka ga da Adam ke son kudi yana iya guri ya bar kudi idan ba zaman lafiya ba Najeriya kadai ba duk kasashen musulmi ne ake so a mai da su haka wasu kasashen hali ga an samu nasara kamar Sudan kamar ina ina ma a ce ka taba zuwa Sudan ka sanye da take ina ma a ce ka taba zuwa capital na Sudan Khartoum ka sanya Khartoum take kame a yi rigimar da aka yi a jefa kasar cikin bala'i jami'o'i kawai university da ke cikin garin Khartoum an ce ka kirga su a haɗa ka da aiki manya-manyan jami'o'i daga Najeriya kawai akwai ɗalibai da arabinsu ya kai wajen ɗalibai sama da 10,000 masu karanta ilimin likitanci kawai a Sudan ba masu yin sauran fannoni ba ba masu yin sauran fannoni ba manya-manyan jami'o'i yau idan ka shiga Khartoum ba sai an faɗa maka makabarta ka shiga ba ba sai an ga maka ka shiga makabarta ba ne kana iya billahi tun daga farkon sa har ƙarshen sa ba ga dan adam ba zaka ga mota mai tsada an batta saboda zama tayoyinta sun mutu ta sauka ciyawa ta fito ƙarƙashinta duk wani babban shago da ka sani ko wani mall ko wani supermarket da ake sai da kaya ya koma kango duk jami'o'i da na gaya maka idan aka tura ka jami'ar da ba za a rasa kwamfuta sama da 20,000 a cikin jami'a ba da sauran kayayyakin karatu yanzu aka ce ana so ka je ka samu biro a cikin jami'a ba za ka iya samu ba ko kujerar da dan adam zai zauna babu ita an kwashe an kona abinda za a kona an lalata abinda za a lalata ko bai a yi destroy ne shi yanzu sati uku da suka wuce irin kisan gillan da aka yi a Sudan ba mu san irin wannan ta'addancin a tarihin duniya ba kuma duk duniya tana kallo kun san wani abu daga yana aka fara rigimar duka gwamnatin Sudan ta kara farashin biredi farashin biredi da wannan aka zuga matasa turawa suka zuga matasa aka samu wasu masu jarabar ko da bala'i su kuma sai su yi mulki duka su musulmai ne ba kafiri a cikinsu duka su musulmai ne duk kisan nan da aka yi ce muku a yi musulmi ne ya kashe musulmi ba inda arne ne ya kashe arne musulmai ne su yi su aka fara zanga-zanga ba dai da zanga-zanga ba har sai da aka hamara da gwamnati yanzu an hamara da gwamnati aka kamo shugaban kasa da tijo aka wulakanta shi aka dauro shi a cikin wata tso wata kanta talakawa na jifa da biya wata da takalma ana watsaya shi to su da ma wadanda suka kwado fitinar ba wai da musu aka ba gwamnati da musu ba kasar ake so a rusa gaba daya to wani kenan sai a daina zanga-zanga kasar ta zauna lafiya ba to ba daina zanga-zangar ba yanzu wadanda ake so su shigo sun shigo aka ci gaba da kone-kone ɗaya daga cikin wayanda suka yi jagorancin zanga-zangar shi ma ya tara nasa matasan masu yawan gaske aka yi ta bala'i da gwamnati ƙarshe aka shigo aka ce to a zuwa a sulhu kai shugaban ƙasa eh kai jagoran ƴan tawaye zo ka zama mataimakin shugaban ƙasa ko haɗu a gina ƙasa ya kamata a zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba waɗanda suka kunna wutar ba shi ne buƙatarsu ba sai da aka zo aka jego da bala'i tsakanin shugaban da mataimakin ƙarshe aka raba sojojin ƙasar waɗannan na goyon bayan ƙasa waɗannan na goyon bayan mataimakin kuma dama duk matasan da aka ce to a ɗinka musu idan mutum ne sun yi harba bindiga sun yi komi barin su a waje ba sa cikin gwamnati kuma hatsari ne to tun daga nan ake bala'i musulmai na kashe musulmai ƴan ƙasa na kashe ƴan ƙasa har yau maganar da nake da ku yanzu yau idan aka ce an daina yakin an baka ƙasar ka shugabance ta babu wanda aka hada da bala'i kaman kai ta ina za ka fara abinda aka yi a Libya kenan Libya Gaddafi Afirka ba taɓa shugaban da ya taimaki jama'a ta kamar shi ba a ƙasarsa ce tun daga nazari kai primary har kai degree gwamnati za su ɗauki nauyin ka ba ƙasar da ake wannan kamar sai Libya Tripoli babban birnin Libya ba gidan da ba su da mota ba gidan kamar a ce gobe ba gidan da ba su da mota ƴan ƙasa gwamnati ke gina musu gidaje wutan lantarki kana iya cewa kyauta ne man fetur da shi da ruwa kusan ba su da bambanci to amma ya saba da turawa sai da aka zo a kunna masa fitina aka ce ya danna haƙƙin mutanen ƙasa su tanki su kwaci haƙƙinsu ƙarshe aka zo aka fara zanga-zanga dama turawa abinda suke bukata kan ku fara da kun fara sai ana kashe farar hula ba bisa ka'ida ba za su turo sojoji su domin kare farar hula sojojin da za su zo su za su rinƙa yin kisan gilla da bala'i da ba ta magana irin shi ba ba taimakon ku za su zo ba kashe ku za su zo sai ga shi Gaddafi da iyalansa da ɗansa da jami'ansa saboda wuta ta yi wuta a cikin kwalbati suka buya daga kwalbati aka rinka zaro su ana kashewa daga kwalbati har yau ƙasar ba su san inda suke ba Najeriya an tsana mana wannan tarkon iri-iri saboda karatun Qur'ani da addu'a Allah bai ba su ne dama ba har yanzu an tsana ba ɗaya ba biyu ba Allah yana tsare ƙasar Boko Haram ƙirƙiro mana ita ake kuma mu musulmai ake targeting ƴan arewa shi yasa da aka ƙirƙiro ta sai aka kawo ta ina arewa ba kai ta Lagos ba kai ta Enugu ba aka kawo ta arewa arewa aka kawo ta kwanan da turu mai ke cewa ana yi wa kiristoci kisan karai dangi a matsayinsa na kirista ba zai bari ana kashe yan uwansa ba zai zo ya kwace su ya gama da yan ta'adda maganar ta farko kenan maganar ta biyu sai ya kara komawa baya yace ai dama zalunci ne da rashin gaskiya. Ya za a ce a Najeriya musulmi shugaban kasa mataimakin shugaban kasa musulmi? Sai kara fara rikicin. Sai ce ai dama shari'a musulunci da aka yi shekaru a ruwa-ruwa da suka wuce. Ai zalunci ne, dole a je a kamo waɗanda suka fara kawo shari'a musulunci a hukunta su da gwamnonin jihohin da aka taɓa yin shari'a musulunci a kirga wajen jihohi guda 12. Da Allah yanzu wannan maganar ana kashe kiristoci ne da damuwarsa ko da ajandar sai zo. Me zai ce ajandar? A ƙarar da musulmi. Da ajandar sai zo. Tambaya ta farko, idan kishin kiristoci ne ya sa zai zo, kishin kiristoci shi ne ya sa zai zo, to ga tambaya, a gabansa Isra'ila ta rinka kashe Falastinawa, Isra'ila nan kiristoci ne ko Yahudawa ne?
Yahudawa
ne. Falastinawa wannan musulmai ne da kiristoci? Yahudawa na kashe musulmai da kiristoci. Ya taba cewa abinda Isra'ila zai kuskure ne? Ya taba cewa Isra'ila na kashe masa ƴan uwa a Gaza? Sai da aka kashe mutum 70,000 a Gaza, mutum 70,000. Kuma babu ruwansu da musulmi ko kirista. Kan bai kuwa da waje shi ake. An je asibiti, an je hobo, an je makarantar nazari, an je babu yara ƙanana da suka mutu Allah kare ya sanya kansu. An je asibitin haihuwa, yara ƙanana a cikin kwalba sama da 100, aka kashe likitocin asibitin gaba ɗayan su, aka bar yaran a cikin kwalaben su ga mutu. Duk wannan a gaban Trump. Kuma yaran nan ba musulmai ne duka ba, akwai wa? Akwai kiristoci, amma bai taɓa magana ba. Sai ya ce zai zo ya taimaki kiristocin Najeriya. Kiristan Najeriya yana da hankali, Trump zai zo ya taimakon shi ne? Ba abin da zai kawo shi wuce. Ba abin da zai kawo shi wuce. Tambaya ta biyu shine zai yaƙi jihohi da ya kirga jiha 12 a rashin Najeriya saboda su yi shari'a musulunci. Bai yadda a shari'a musulunci ba. Da labarin tambaye ku, su waye manyan ƙawayen Trump a duniya? Na farko Saudiya. Ko ka da nake? Saudiya. Yadda Trump yake sauraron Muhammad Ibn Salman, to da oshi sa da riba ba zai saurare ta ba. Saboda yana samun me? Kudi daga Saudiya. Da na Saudiya shirya musulunci ake, kuma shirya musulunci ake ba. A bangare ba. Mu wannan shari'a ta mu ma da ba ba sai da ta so ina ta mallaka da jibi. To yau sai ya ci shirya musulunci a gida. Ko bai kafa da ba. Amma Saudiya ne ake yi. Shari'ar musulunci ake 100%. Kuma su ne manyan ƙawayen shi. Me sai zai je yaƙe su, sai ce zai zo yaƙi Najeriya ana shari'ar musulunci. Kai kira su Najeriya kana da hankali ko kai da wannan? United Arab Emirates. Da me suke shari'a? Shari'ar musulunci. Jihohi da dama irin su Sharja, su 100% suke shari'ar musulunci a jihar su. Su ne manyan ƙawayensa. Ƙasar Qatar, ko kwanaki ya je sun ba shi jirgin sama? Da Allah, shari'a ne yake a Qatar? Su ne manyan ƙawayensa. Hatta sulhun da aka yi wa Amerika da Iran, sarkin Qatar shi ya jagoranta, babban amini shi. dan a zauna lafiya. Duk kasashen da ke shara musulunci su ne manyan aminanka, sai kashe za ka zo ka kishira musulunci a Najeriya. Wannan akwai nuna mutane gwagwarmaya ce. Sannan yanzu misali kashe Tinubu yana kashe Kiristoci, da Allah kuwa Najeriya da hankalinsa zai kama. Da Allah barin tambaye ku, musulunci ajandar Tinubu ne? A dai gwamnatance ajandar sa ce, na yadda musulmi ne shi, amma a gwamnatinsa musulun Islam shi ne ajandar sa? Kashim Shatima, Islam shi ne ajandar sa a wannan gwamnati? Da aka yi taro mai Kashim Shatima ya ce, yace dalilin da dubu goma mun zo gwamnati wakiltar musulmai ba ne, mu mun zo wakiltar 'yan Najeriya. Musulunci ya ce sarki musulmi ga ya ce a sankwata shi ke wakiltarsa. Kiristoci kuma ya ce kan shugaban kan da yake wakiltarsu. Gwamnatinsa ba wakiltar kiristoci take ba? Ba wakiltar? Na'am, tsarin mulkin Najeriya ma haka yi ba. Ya ce Najeriya is a secular state. Me ake nufi da secular state? Duk da kalmar secular ba ta fito a ciki ba. Saboda constitution ya magana akan non-adaptability of any religion as external religion. Najeriya ba ta yadda a ɗauki wani addini a ɗabbaka shi a matsayin addinin ƙasa ba. Constitution na Najeriya ba abin da ya faɗa kenan. In ji constitution na Najeriya. Tinubu kuma da wannan constitution ne yake aiki. Sannan tambaya ta biyu, idan Tinubu gwamnatinsa za ta kashe kiristoci, da waye kamata ya fara? Da matar shi. Matar Tinubu musulma ce ko kirista? Ba ma ordinary kirista ba, pasto ce. Kuma duk shekarun da suka yi Tinubu bai taɓa bata haushi ta yaji ba. Shi ma ya fada, da bakinsa ya fada. Ya ce ga matata na kirista ce, ku tambaye ta, na taɓa ce mata ki ba addinin ki na kiristanci ki shigo addinin musulunci? Ta ce ba taɓa gaya mata ba. Ya ce ba taɓa gaya mata ba. Idan ta ga kiristancinta za ta fi, in kuma tana sha'awa musulunci to ina murna ta shigo. Amma dai ban taɓa ce mata bar addinin ki shiga nawa. ƴaƴan Tinubu akwai kiristoci ko babu? Su suka fi yawa. Su suka fi yawa, amma dai akwai musulmi. Sabanin wasu da suka ɗauka cewa bai da ɗa musulmi. Cikin ƴaƴansa akwai yinka musulmi ne. Ko kwanaki mun je Lagos tare da shugaba ya ji labarin mun zo ya ta wara hotel ya zo ya gaida mu. Kuma musulmi ne. Musulmin ba haka gashi mai san musulunci. Yana alfahari da shi musulmi ne. Da jallabiyarsa da hudarsa. Amma dai suwa suka fi yawa. Kiristoci da musulman da kiristocin su waye ne suka fi bayyana a gwamnatinsa, waɗanda ake ganin ana wasar-wasar tare da su? Kiristocin. To kenan idan kace Tinubu yana faɗa da kai ba wannan ba, daga ina Tinubu ya fito? Daga jihohin Yarabawa ko inda ake cewa South West? Ya fito daga Yarabawa. Musulmi sun fi kiristoci yawa. Musulman Yarabawa su ke ne wajen kashi 60 cikin ɗari, kashi 55 zuwa 60 cikin ɗari. Kiristoci ne ke da kashi 40 zuwa 45 cikin ɗari. Musulman sun fi yawa. Amma jihohin Yarabawa ministoci da Tinubu ya yi, musulmi ne ba bisa wuta. Idan akwai minista guda goma daga jihohin Yarabawa, to ana magana musulmi kwara ɗaya ko kwara biyu? Kwara ɗaya ko kwara biyu a cikin ministoci goma sha? Wannan shi ne yake kashe kiristoci. A farancinsa inda musulmi sun fiya, ba 50-50 ya ba da Yaraba ba. in akwai minista guda goma to bai wuce kwara ɗaya ko kwara biyu da su ba. Amma ba su zama ba su ce tiribu ya danne su ba. Sai daga nan za a samu fasto ya tashi ya je majalisar dokoki ta Amerika da sunan jami'in addini ya riga shirka ƙarya. Kaka ga wani mutum ya taso mana bai kamar Yahuda. Ya je riƙe shirka ƙarya. Sannan kai da ka fito daga jihar Benue. Kana magana wai ana kashe Kiristoci a jiharka. Jihar Benue musulmai kashi nawa ne cikin ɗari? Ba su wuce kashi 20 cikin ɗari ba, kashi 80 Kiristoci ne. Kashi 20 da suke kashe kashi 80. Wannan wani rashin hankali ne. Sannan ɗan Boko Haram Kiristoci suke kashewa. A ina suka fito? A jihohi musulmai. Ko kwanan da wani ibu wani kirista ya muni ya ce to ni a Maiduguri nake duk kashe-kashen da aka yi a gabana aka yi. Ya ce idan an kashe mutum goma to da ƙyar za ka sami kirista kwara ɗaya ko kwara biyu a ciki a duk kisan da aka yi jihar Borno. Ya ce ana iya kashe mutum goma ma ba kirista ko kwara ɗaya a ciki. Wanda ba musulmi ba ne ke faɗi wannan magana. Sannan bandiji Kiristoci suke kidnapping, suna kidnapping har da Kiristoci, amma kamin su kidnapping din Kirista daya sun yi kidnapping din musulmi masu yawa. Domin a inda suke operating wuraren da Kiristoci suka fi yawa, abinda wuraren da musulmi suka fi yawa, sai haka victim din musulmai ne. Su ake kashewa, su ake konawa gidaje. Amma kuma ga wani wanda ya yi amfani da wannan damar kuma shi har yanzu domin ya ƙara banko wani abin ban haushi wanda zai gama wannan jawabin wai sai kuma gashi ya rubuta takarda yana so ƙasa Amerika ta bashi asilo. Wato ya kunna wa Najeriya wata shi kuma ya tsallaka ya koma Amerika. Akwai adalci a wannan? Ba shi yi ba da haushi ba. Sai ga wani babban shi ma da sunan addinin Kiristanci yana jawabi a tasha duk duniya suna kallon shi cewa musulmai da suke kirkiro Boko Haram don su hanbara da gwamnatin jihar da shi yasa suka kirkiro Boko Haram. Na labarin tambaye ku, Boko Haram a gwamnatin jihar ne aka fara ita ko a gwamnatin Yaraduwa? Tun zamanin Obasanjo aka fara. Obasanjo zai ɗau mataki. Wasu munafukai suka ce idan me zaka dauki mataki? Wanda suna mana abin da muke so mu musu da suka ce a daina demokuraɗiyya, da musulmi daina demokuraɗiyya, zai daina demokuraɗiyya a Najeriya na kashe zuwa zafi. Ya ce mu Kiristoci za mu yi ce to me da boka ce? Da suka ce a daina karatun boko, za a daina karatun boko ne? Ɗan musulmi suka daina karatun boko zuwa zafi. Kiristoci na ce wanda yake mana aiki. Shi zai yi da mataki a kai. Amma a zamanin Yaraduwa a lokacin ne Boko Haram bai karfi kuma a lokacin ne aka fara yaƙi da su, a lokacin aka kashe Muhammad Yusuf, lokacin Jonathan ya hau zabe to kuma kashi an kirkiro saboda a hanbar da gwamnatin Jonathan. Babban mutum ba ta yi a duk duniya na kallon shi yana kwanta da ƙarya saboda shi yana ga ribar sa a cikin kara zauna lafiya. Kun san me ake bukata yi? Sai Trump ya kawo hari Najeriya da sunan zai ce cikin soci. Misali da ke ba ku sai jefa bom a Zamfara, ya jefa bom a Sokoto, ya jefa bom a Kaduna, ya ce kuma Kiristoci nake taimako. Da Allah musulman Kano za su kare Kiristocin Kano? Sai shi da kuka jawo ake kashe mu ƴan uwan ba za mu bari ba. Sai musulman Kano su auka Kiristocin Kano. Sai musulman Bauchi saukawa kiristocin bauchi sai musulman gobe saukawa kiristocin gobe sai ya daga kuma ba kiristoci ba kamai yace kuma da bartan an gama da arewa an mai da arewa makabarta filin kisa ko ba mai da filin kisa ba wannan shine bukata wannan tarkon da aka dana kenan amma ga alama Allah ya tona musu asiri akwai tarki tarko na biyu mai kama da wannan wajen hadin shine tarkon Hausawa da Fulani Hausawa da Fulani azuka Fulani da sunan kabilanci azuka Hausawa da sunan kabilanci kuma yau ga lura an fara nasara yanzu da kuka kalli kungiyoyi na Fulani irin su bai ce Allah da waye wani kautar hore sun karkata zuwa ga maslahar Fulani kawai babu ruwansu da maslahar sauran al'umma su ba su aka ce maza ku zo kamar ku kungiyoyi na Hausawa zalla su ba su ka kungiyoyi su na Hausawa zalla daga nan sai ya fara samun rigima tsakanin wannan kungiyar da ne wannan kungiyar to bature ya samu abin da yake so dama akwai waɗanda ya shirya sai ya ce ku je ku kai wa Hausawa hali dan an ji akari sai ya ce musu Fulani ne dama makiyan ku dan horiyo ma yayin sakakannin ku ne ba ku sani ba ai da kabilanci ne Fulani suka yi jihadi aka kashe suwane ne da suwane aka kashe su yumba da suwaye da suwaye da suwaye ba wuce shi gidan sai ba za ta ce an taɓa Hausawa shi ma sai kai me sai kai wa Fulani hali to su yanzu an iso inda suke so a iso shi ne an fara yin faɗan da sunan Hausawa yana kare kansu Fulani na kare kansu to su ko lokacin za su shigo da nasu ƴan ta'adda su ce musu mu kuma da Hausawa da Fulani ba mu so mu ga kwana ɗaya da sauri duk kashe su saboda ka duk kisan da suka yi wa Hausawa Fulani ne suke duk kisan da suka yi wa Fulani Hausawa ne suke da haka sai an karar da Hausawa da Fulani wannan shine target din su shine me shine target din su kuma sun fara nasara tunanin ya shiga Hausawa tunanin ya shiga Fulani ko ina tunanin yana da ya fara tasiri da malami ya tashi ya ce haramun be kabilanci sai ya duba ga Fulani ne ko ba wuce ne daga an ga ba wuce ne sai ya ce kariya yake daga an ga Fulani ne sai ya ce kariya yake kabilan sai ke yi wa to a wajen Najeriya kuma kowa ce ma ba wuce kowa ce ma Fulani ne sai za a ki haramun gaba da mana kudin goro aka ci Hausa Fulani wannan tarko ne aka dana mana an dana mana tarkon mai yaƙi da Nijar da tarkon ya yi nasara da yanzu Allah kaɗai san dawa aka kashe a Najeriya dawa aka kashe a Nijar da yanzu ba arewacin Najeriya ba sai inda yake ba domin Nijar da ai da arewacin Najeriya ne ake mukwabtaka bodin Nijar da Najeriya wajen kilomita dubu ne duk kuma arewa kuma dukkan musulmai ne ƴan uwan juna ba ka iya raba mu rana ɗaya Bature ya zo ya ce ya yanka bayan Faransa da Ingila da Portugal da waye sun zauna a teburi suka ce to ku wuri kaza da wuri kaza mun bar muku wuri kaza da wuri kaza namu ne suka zana map a takarda suka ce ko mu je mu tabbatar da shi a ƙasa ko ba inda aka yi wa cin mutunci sai inda musulmai suke duk inda suka je suka yi wa saura ƴan uwansu mulkin mallaka idan aka tashi suka bibi waɗanda addininsu ɗaya al'adunsu ɗaya su haɗa su wuri ɗaya su ba su mulkin kai don su ci gaba mu da kare yake wa gamin jambiza wake wabe gamin jambiza aka ɗauko wanda ana so haɗa mu yaƙi yanzu da mutumin da ke Borno da mutumin da ke Difa a cikin Nijar ya za ka kai raba su dukkan su musulmai ne dukkan su bare bari ne dukkan su kano ne yaran su ɗaya addinin su ɗaya al'adar su ɗaya Bature kawai ya zo ya raba tsakiyar su yace dan sunan shi Nijar dan sunan shi Najeriya yanzu ake so a ba su makami su kashe juna. Idan ka zo Yobe, mutumin da ke gaidan Yunusari, Yusufari, ka tsallaka boda mutumin da ke maine a jamhuriyar Nigeria, za ka kai raba su. Dukkan su bare bari ne kanuri, addinin su ɗaya, al'adar su ɗaya, ƴan uwan juna. Kawu na can tsallake bafana nan, suruki na can tsallake ɗaya surukin na nan, ya Tendo tana can, ya Gwargwal tana nan, ya Gana tana can, ya Kura tana nan. Idan ka baro nan ka zo mai gatari, waɗanda suke nan tsallake cikin jihar Jigawa, mai gatari Babura, ka tsallaka ka shiga cikin Nijar, tun daga Jeka da Banda, Katurje, Digas, Magarya, duka al'umma ne guda ɗaya, ƴan uwan juna. Malamin sa sai da Allah ka gafarta mishi. Danginsa na uwa suna Digas a cikin Nijar, danginsa na uba suna mai gatari a cikin Najeriya. Bature ne kawai zai raba. Idan ka ban nan ka zo Daura, ka ɗauki Daura mai Adua, ka zo Kwangaran, ka tsallaka mai Mujiya da duk garuruwan da ke yi wurin, dukkansu mutane guda ne, har ka dangana da Magara. Sunan ma Daura da Magara, za ka ji abu guda ne. Tarihin su ɗaya, yaren su ɗaya, addinin su ɗaya, al'adar su ɗaya, ƴan uwan jini gaba ɗaya haɗe, amma ka ce sai an haɗa yaƙi tsakanin su. Idan ka zo Katsina, Jibiya, idan ka tsallaka ka shiga Nijar, ɗan Isa, har ka dangana zuwa Maradi, kai sarkin Maradi ba kusan sunan shi, sarkin Katsina ake ce mashi. Sarkin Maraɗi sunan shi sarkin Katsina Maraɗi. Sabon sarkin da aka naɗa a can baya, ni na je na masa walima sarauta da aka naɗa shi, sunan shi sarkin Katsina Maraɗi ake ce mashi. Saboda da Katsinan da Maraɗin duka ɗaya ne, duk sojanar Buhari ne da ƴar Adu wannan duk wanda ka sani, dangin su rabi na nan tsallake, rabi na can tsallake, har shugaban ƙasa sai. A yanzu haka muna da minista a nan daga jihar Borno, shi minista ne a nan gwamnatin Najeriya. Akwai kozin buraza na shi, shi kuma auditor general ne, shi kuma a gwamnatin Dija. Dan wa da dan kane ne, to ba shi ne. Idan ka shigo Sokoto, ka ɗauki mutanen Ileda, Woru, ka tsallaka ka shiga Nijar, mutanen Kwanni, har ka shiga Tsarnawa, har ka wuce gidan Iddar, duka wayanda mutanen al'umma guda ɗaya ce, al'umma ce guda ɗaya. In ka bar nan ka shiga Kebbi, tun daga kan Giwa har ka je Bacaka, ka tsallaka can har Kware Mai Ruwa, duka al'umma guda ɗaya ce. In ka tsallako Bunza, Kamba, ka tsallaka Nijar, ka shiga Gaya, duka al'umma guda ɗaya ce. Amma ka zo sai an hana mu yaƙi. Da yanzu banda Allah da ya halicce, babu wanda ya san mutum biliyan ne suka mutu saboda addu'a na taimakon Allah. Har yanzu akwai al'ummar da Allah yake kauna a cikin al'ummar, Allah ya sani. Wannan tarko a rinka ɗana mana shi kenan, ɗan ba sun warke da Najeriya ba, hankalin su ba zai kwanta ba. Me yasa suke so sai sun warke da Najeriya? Ba ƙasar da zai mishi yanzu a duniya kamar Najeriya. Amerika ba ta sabu, Faransa ba ta sabu. Faransa ya za a yi ta somu, duk ƙasashen da ke kewa Najeriya ƙasashen Faransa ne. In kai nan akwai Nijar, in ka matsa nan Burkina Faso, in ka matsa nan gurin Benin Republic, idan ka zagaye wasu nan gurin Kamaru, idan ka zagaye ta can Chadi, dukkan su ƙasashen da suke kewa Najeriya. Renon waye? Faransa nan ba ta daina musu mulkin mallaka ba, arziki su take kwashewa. Najeriya ita ta wayar da kan duk waɗannan ƙasashen. ita ta wayar da kansu abinda ake da yanzu ba zai yi ba sanda suke yi wa Nijar mulkin mallaka ba ta wancan tsohon mulkin mallaka ba kamin tura su gore abinda sojoji su gore su kamin su cari su gore su faransa wutan lantarkin barar da kan gida na cewa za a shekara 50 ba ta ba dauke wuta na minti ɗaya ba duka uranium din kasar Nijar da shi yake kunna wutan da shi ne uranium din Nijar ne abinda take sayi uranium na Nijar 0.8 euro 0.8 da shi take sayan ritri na uranium din Nijar 0.8 euro shi ne misali zan babu ka ce naira 800 naira nawa 800 to uranium din Nijar ya tare musu kashi 80 cikin 100 na wutar lantarkin su sauran kashi 20 cikin 100 a kasashen turawa za su je su ko sanin za su a kasashen turawa can kuma za ka sai kowane ribili daya euro 200 nan za ta saya naira 800 daga Nijar can kuma za ta saya naira 200 kuma na Nijar din ya fi wancan kyau amma wanda misali ta sai budu daya naira 800 to budu daya kuma domin ta cike gibin da ya saura bayan ta samu kashi 80 cikin 100 ta cike sauran kashi 20 ne in ta je kasashen turawa in za ta siyo daga euro sai ta saya euro 200 naira 200 wannan naira 800 wace irin bauta ce wannan irin zalunci ne wannan ba shi kuma zai ba ku mamaki ba ba zuwa za a auna musu a ce ga wannan shi ne su ne za su je su haƙa su ɗiba in sun ɗiba sai su ce mudu kaza muka ɗiba in sun ɗabi buhu 50 suka ce buhu 7 muka ɗiba ba wanda ya tsince ƙarya daga inda suke haɗa sai jirgi sai kasar su kenan magana 800 ma ƙarya ne ko ba ƙarya bane to ba shine matsala kare ba wannan 800 din idan aka hada aka yi lissafi aka ce to ga kudin ku dama in za a cirkin ba za a cirkin a Nijar ba sai an je Paris a can za a cirkin ministan kasuwanci sai tashi je Paris a can za a je ai da Allah Alhaji kana zaune a birni ba kauye yana zaune a kauyen su sai ya fi ake kyawa sai gaganta kana so in za a daura auren kauyen za a je a daura garin ubanta ko kuma a nan birni gidan Alhaji za a daura to saboda zaluncin faransa a gidan Alhaji za a daura auren sai dai shi uban yarinya ya taso yanzu to bayan haka idan aka lissafin kuɗin kaza ne na je har gidan uranium na Nijar da ke birnin Paris duk yariyar ba gini bai kai shi duk Nijar gaba ɗaya babu gini irin wannan girin kam Nijar gaba ɗaya ta kuma da kuɗin su aka gina shi a Paris inda nan za a je a hada-hadar cinikin uranium din idan aka lissafi sai aka samu cewa to kuɗin ku naira miliyan 40 ne to ba za a ba su miliyan 40 din ba in an haɗa wani 800 in aka ga sun kai miliyan 40 sai a ce rabi za mu ba ku sauran rabi ko bai da hankalinku ba hankalinku bai gama nuna ba za ku yi almubazzaranci zaranci shi sauran rabi mu za mu aje duk abin da kuke so ku yi da shi sai kun rubuto kun kawo mana mun duba mun gamsu sai mu ba da aburwar sai mu tsakura muku yanzu ba takkace sai ka je kawo da ka karbo albashi sai a ce ita za a ba ta aje idan kana bukata kai mijin sai ka rubuta sai ka dan san maka sai ka je ka biya bukata da Allah wurin da hankali yake wannan to ba shi zai ba ka haushi ba duk mun yarda a ba su rabe to in an zo biyan su rabin ba za a biya su da euro ba saboda kuɗi ne mai daraja a duniya da za su iya zuwa su yi kasuwanci a duniya su buƙa ta tattalin arzikin su sai a zo a ɗebi itatuwan garin su a je a kai wa inji ya niƙa sai a yi takardu sai a musu fenti a nan Faransa sai a buga ce to wannan shi sunan shi sai ba to shi za mu ba ku da shi za ku je shi ne kudin da za a biya ku da shi ba za mu biya ku da kudin gaskiya ba da kudin sai fa za mu biya ku dan Allah ku faɗa mu a wannan ƙarni ne fa ake wannan ake bauta musu wannan bautar daga ran da suka kori Faransa daga Niger ina magana da sarkin Hausawan Paris shine mai masauki mai da muka je Faransa yace wallahi sai uku ana ƙara mana kuɗi wutar lantarki zuwa Paris daga ran da Niger ta kori sai uku ana ƙara kuɗi wutar lantarki yace har ya kai ga ana kokarin a zanga zanga a Paris saboda tsada kuɗin lantarki kuma da ba sun ce wasu zuwa suna taimaka wa mutanen Niger suke taimakon Niger yanzu da Niger ta kore su ko sun shiga halika ka halika yi Niger kuma sai ci gaba take kenan duk zama da aka ba wa ke taimakon wani duk sanda Bature yace bari yanzu ya taimake ka zai kashe kare kariya yake to kasashen nan yanzu dukansu yana ta ƙara wayewa Mali ta balle Burkina ta balle babu hatsari kamar wannan area kun san dalili duk gold da ake diba zinarin da ake riba kai Faransa daga wannan area din da area ita ce ake cewa Songhai Empire a baya daular Songhai Subban Samusa Mansa Kankan Musa daga Songhai Empire daga wannan area din Mansa Musa sai da lamar duk duniya babu kudin sa shugaban kasa duk duniya babu kai kudin shi ya taba yin tafiya zuwa aikin haji raƙumi 600 yau laftin gwal raƙumi 600 kowane raƙumi gwal aka lauda masa da ya shiga kasar Masar sai da farashin Masar sai da farashin gwal farashin zinari ya faɗi a Masar saboda kyautar zinari da ya Masar tun lokacin turawa suka damu ina ne asalin zinari da yake wani wuri da suka gano a Burkina zinari ne kwanci a wurin duk ƙauyukan da ke wurin haka aka tada su aka kewaye wurin ba kai saka shiga ba aka yi wata riya airport ta gaugawa har wanda aka ba kwangilar airport din nasu shi mutumin Niger ne mai masauki na ne Nigeria nasu shi airport ta gaugawa jirage ne kawai ake lafta wa zinari ana fita da shi kasar babu wanda ya ce ya zo kusa da wurin kafin ta tore su kore su waye ne tore Ibrahim to kafin tore ya kore su akwai wani limamin mu yace shadda ake tona a gidan shi aka samu wani duk kore zinari ya kai buta aka ce ya kai ce bai sai fito wata turawa za a kama ni yace na boye karkashin gado yace na samu wata saya wani zarto da aji yace in dai brok sai shi ga karkashin gado sai yi kikir 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 sai yan ko sai boy sa cikin kayan fita in na je na sayar na dawo in sai buhun da shinkafa a sai raguna da za a rika yankawa a sai komi da manyan manyan riguna na shiga wani fantawa in ya kare sai take shi kan karkashin gado ya dauko zartura kuna ji yanzu gwamnatin Burkina Faso Ibrahim Dottore ya ce da dan Burkina an dauki nauyin karatun sa tun daga primary har ya digiri aka ce ina zaka samu kudi yace na sai da zan same su wannan zinarin Bature yana kallo babu dama ya taba duk zinarin da suke da shi ne bai kai zinarin da ke Najeriya ba jihar Zamfara gaba daya kan zinari take da duwatsun da sun fi zinari tsada sun fi zinari sun fi diamond koren na jihar Zamfara sai na faɗin wani dutse da ake samu a wurin rutsili ɗaya na wannan dutsen sai ya saya maka rutsili 100 na zinari saboda tsadar shi akwai wani aboki na Dr. Sadiq mutumi na ne a jirgi muka haɗu da shi lecturer ne zaka a jami'ar Cardiff da ke ƙasar Ingila zamanin Buhari Buhari ya so ya zo ya bashi minista na mining na Najeriya ya ce ba zan zo kawai kan haɗa cikin tsofaffi da ba san me suke maka ce zan yi aiki tare da su ya ce yanzu wajen jami'a 20 nake yi wa consultancy a duniya ban ma da lokacin da ya ce ma na yace sai wata shi da mai sallah raka hudu ba saboda kullum kan hanya nake sai kasan kullum kan hanya yake kasan yake ya ce mai idan zo Zamfara in zan tafi ya ce ban da bukatar sai na zo da kuɗi yace abokina zan dauka ko mu dan shiga fiko yace ko ga tari ban dauka in zaga bakin gari dan tsinto duwatsu in ba bature ya bada kudin da zan bira business class da wanda iyalai na da komai kama hanya ta bi gida yace ko ma girbi ban dauka saboda arziki da ke zuwa a wurin ba bai karatu ba ba za a faɗi suwa yace akwai wasu suna tona rijiya suka tsinto da dutse ba san menene ba suka ga yana kirkali suka kawo mu suka ce ga tsinto na duba yace dutse ne mai tsada yace naje na cire wani bature sai da na tona musu buhur guda 40 ariyar da ba ruwa buhur 40 na tona musu na dan wannan dutsen da aka tsunto ana tona rijiya sai haka ni ba na saba abin da zan kimsa kaina ko ba turai dutse da ke kwatafiyar a bayar shi yanzu ta bushe ba shi ya mata yawa China ta wuce ta tana son kodin tsiyatsiya sai ta nemo kuri idan za a nemo su ga sunan ko cha Najeriya dan Najeriya bai karatu bai san ya za a yi shi ba dan me ba za su zo kashin ta dama kuma idan har suka shigo cikin Najeriya suka samu shiga shiga ne jarre ba su wala ba su kwashe dukiyar Najeriya ba su kwashe dukiyar kuma ba shi ba shiga Burkina zai ba su wala kenan idan da strategic Najeriya nan ne inda ya kamata to ba ruwan shi da kirista ko musulmi Najeriya kuri kawai yake nema kuma ko jinin waye za a zubar a tsanani wannan kuri Allah ka tsara jinin mu amin saboda haka ku yi ta addu'a Allah ya zaura da Najeriya lafiya amin kar ka zai haka Najeriya wani sai gori ta baka kudi za ka addu'a Najeriya ta zauna lafiya kai kake da bukatan addu'ar yanzu fiye da shi wancan shi ya riga ya kwasa ya tara su kuma yin jari hujja ne abinda suke bukata su bashi tsoro ya tafi kasar su abinda ya tara a raba biyu su kwashi rabi su mamaye rabi ba za yi wannan ba sai sun hana shi sai sun tada mara hankali daga nan kai ne yanzu kamar Najeriya baka san da zaka je yanzu taron kuna ko da ko passport bai da shi o su suka fi yawa passport ba bai da shi to yanzu kai da ko passport baka da shi akwai hatsari kamar ya rikici kana nan akwai da kamar ya duka kamar kai ai ko budo da mutane a duwa Najeriya ta zora Nabiya Annabi Ibrahim duk addu'a da yayi Makkan nan matar sa dai ce da dan sa dai a Makkan amma ya hade da sabai kira addu'a Allah ya kawo arziki a wurin yanzu da wurin lafiya matar sa daya kai matar ka ne a nan yayin karawa kuma duk suna nan da kai da su ba mai passport wanda yake da passport ma tsoho visa ce da aka je ake haji ko umra ko ta isa yare yau ya tarike ce musayin da zai je ba ni yanzu ina da visa ingila shekaru da zan zuwa shekara goma zan shiga ingila banda bukatar neman visa har shekara taka amerika nan da zan zuwa shekara biyar zan je amerika banda bukatar visa duk kasashen turan nan daga nan har shekara uku ina so shiga banda bukatar visa saudiya daga nan habbadi ina so shiga banda bukatar visa Turki daga nan harbadi ina so shiga banda bukatar visa idan kaddara ba kaddara ce ta riga fata ba kana jin ban fika chance da zuke ba ko ba rasa ajiya ai kadan dai haka nan wace in taba shi zan biya tiket din jiri idan daga ma sai zan daga nan shiga ni jin daga ni jin da duk wani zan tafi ya fudu zan laka amma je ku ya da ku je ku ya ka ba su ka baka da hankali baka sai da duniya ta hawa gaba da in yau na ɗabi iyalai na guda biyar ko shida mata na da yayana na tafi Saudiya dukkan mu ba mu visa ina da visa ingila da na zo airport banda bukatar visa na daga na zo airport zan je visa na arrival ne da na miƙawa malare ne yana dubawa abin da zace fi Schengen zace fi Schengen fi UK ya ce akwai hal istamala ce na mai istamala har yi fi salahiyya ya tabbata da zai gina guda uku na nace na a nace masha Allah masha Allah abinda zan biya shi duka riyal 500 ya buga mun biza shekara daya duk yare zai buga musu biza shekara guda an mun shiga har shekara daya babu da matsala kazan ko da bakalle jikin ka abin nan shekara guda kai ka san ba sai na fada maka ta'adi da zai da addu'a ba kai ka kowa bukatar Najeriya ta zauna lafiya ni da kai da babu da gata mu muka ta kowa bukatar Najeriya ta zauna lafiya mu muka ta kowa bukatar mu tashi tsaye ba dare ba rana mu ta addu'a ya Allah duk mai san tada hankalin Najeriya Allah ka tada hankalin shi kare ya Allah duk shugaban da ya sakaci aka ci gaba da zubar da jinin al'umma alhali Allah ya dora masa masuliya amma sakacin sa yasa aka ci zubar da jinin al'umma Allah kai magani shi
amin
duk jami'in tsaron da gangage sai da jinin Najeriya yanzu jihar Kebbi za a kwashe ɗan matan jihar Kebbi gwamnati ya fito ya faɗa saura minti 25 a kwashe ɗan matan aka jage da sojojin da ke wurin sojojin da ke gadin makaranta an janye su daga wurin da minti 25 kidnappers suka so suka kwashe su ko da sun nan naga ana ta zafin kai a majalisa wani sanata daga kurancin Najeriya ba da garewa ba yace ya za ya ce wai har yanzu muna zaune da muna tattaunawa banza da gofi a janye sojoji minti 25 a kidnapping yara guda 25 'yan mata ko muna da muna tattaunawa har yanzu ba a gano wane ne ya bada umarni da aka janye sojojin ba yace ni amfanin tattaunawa kuma a dodoguwa da ya miƙe majalisa ya ce gaba ɗaya majalisa ba a rufe ta san majalisa ne ba ya ce speaker majalisar nan in dai ba da mataki a kan wannan abin da ke faruwa ba ta da amfani a rufe ta kowane shege koma gida mu yi ta'addu'a sojojinmu da ke da kishi akwai masu kishi suna nan suna ba da jininsu ana kashe su saboda tsare rayuwar mu ya Allah duk sojan da ke kishi 'yan Najeriya da Najeriya ya bada ya sadaukar da rayuwarsa domin kare 'yan Najeriya Allah ka taimake shi
amin
ya Allah ka taimake shi
amin
idan wani abu ya same shi Allah ka sa ya zama kafara a gare shi
amin
duk shugaban da ke da kishi ko dan majalisa ko sanata ya bada gudunmuwa domin ya ga bala'in da ake ciki da matsalolin da ake ciki an fita daga cikin su Allah ka masa albarka ka taimake shi ka sa albarka a cikin shugabancin sa duk wanda ya amfani da damar da ya samu yawa zaman lafiyar Najeriya kafar anguru Allah ka magane shi ya Allah duk shehu malamin da ya bada gudunmuwa ko wani pastor da ya bada gudunmuwa don Najeriya ta zauna Allah ka masa ta zauna lafiya Allah ka masa albarka duk wani malami ko wani pastor da ya zagon kasa aka hada kai da shi domin a kawo rashin zaman lafiya a Najeriya aka sai da gurba domin har Najeriya zaman lafiya Allah ka tona masa asiri a cikin madiyarsa ku ta wannan addu'a ba da riba na duk munafikin da akwai hannu sa a cikin wannan rashin tsaro na Najeriya Allah ka tona masa asiri
amin
Allah ka hada shi da bala'i
amin
ya Allah bala'i da ka tana dawo su Fir'auna da Hamana Allah ka bantaro ka manna mashi
amin
Allah ka sa a yi tsunami a cikin gidan shi. Bala'in da ke jahannama tun daga nan Allah ka ɗebo ko cikin kwankwala ka zuba mai shi. Mu ta addu'a. Sallolinmu da dare mu ta kuka mu ta roƙon Allah. Allah zai ji tausayin mai kawo zaman lafiya cikin wannan ƙasa. Duk wani shugaban da yake bada gudunmuwa ko ba sarake ne yake bada gudunmuwa ko dan siyasa da ke bada gudunmuwa domin Najeriya ta zauna lafiya a ceci jinin bayin Allah nan da ake zubarwa Allah ka taimake su wanda kuma da hannun shi a ciki Allah kai magani matsiyaci in rawani ne Allah ka warware rawani idan kujera yake takama da ita Allah ka masa wa buro saboda ka tunkuno matsiyaci ne kan kujera in dan siyasa ne ya kan tafi da rayuwar al'ummar Najeriya dan bukatar sanar siyasa Allah ka yi disappointed ne sa politically kar ka bashi burin sai na siyasa ya tika har ya bar duniya subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah
Thank you.